This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 27 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotu a jihar Sokoto ta ba da umarnin dakatar da tuɓe sarakuna 15 da gwamnatin jihar ta ba da sanarwar cire su a can baya. To sai dai gwamnatin jihar ta ce an makara.
To shi haitar da ita da suka yi ya zama ihu bayan haji, domin ko da suka yi shaida jiya ko shekaran jiya ko yanzu ka haitar da ita dai ta riga dai ta ɗebe FTC ɗinta babu shi.
Sannan za ku ji alƙiblar da 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da Donald Trump za su mai da hankali a muhawarar da za su fafata a daren yau, da kuma muhimmancin irin wannan muhawara ga demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Kan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can gaba a cikin shirin domin bayyana ra'ayi. Muna kuma nan tafe da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan, sai mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Masu zanga-zanga sun sake koma kan titina a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a yau Alhamis. Suna masu cewa ba sa tunanin maganar da shugaban kasar William Ruto ya yi na dakatar da ƙudurin doka haraji da ba amince da shi ba ta gaske ce. A nan 'yan sanda ne ke harba barkunan tsohuwa don tarwatsa cunkoson jama'a a gundumar kasuwanci ta Nairobi, inda aka rufe yawancin harkokin kasuwanci sakon masu zanga-zanga zuwa ga shugaban kasar a fili yake. A nan masu zanga-zangar ne ke gaya ma BOA cewa ba sa tsoron yin zanga-zangar ko da ana harba barkunan tsohuwa hagu da dama.
The police are trying to scare us away, people who have come to peacefully protest.
Rege ya ce 'yan sanda suna kokarin tsoratar da mu, mutane da suka zo zanga-zangar lumana fa. Ni dai na zo don yin zanga-zangar lumana ne, amma shugaban kasa lokaci ya yi da zai yi murabus.
For him, it's time for him to go and resign.
Wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin haɗawa ya nuna cewa yunwa a ƙasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta kai wani mataki da ba taɓa gani ba, inda sama da mutane miliyan 25 ke fuskantar yunwa mai tsananin gaske, ta yadda ma wasu 755,000 ke cikin mawuyacin hali, sannan wasu yankunan ƙasar da dama na fuskantar haɗarin matsananciyar yunwa. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis, babbar daraktar hukumar samar da abinci ta duniya Cindy McCain ta faɗa cewa tawagar hukumar WFP na aiki dare da rana cikin mawuyacin hali don isar da agajin ceton rai, amma duk da haka waɗannan alƙalma sun tabbatar da cewa lokaci na saurin ƙurewa ta yadda ba za a iya daƙile yunwar ba. Cindy ta ƙara da cewa ga duk mutum ɗaya tak da muka iya baiwa agaji a wannan shekarar, akwai wasu guda 8 da suke tsananin buƙatar tallafin. McCain ta ce masu aikin agajin jin kai na buƙatar ƙarin kuɗaɗe cikin gaggawa, sannan kuma don a faɗaɗa aikin da yawa ta yadda za su iya bunƙasa ayyukan agajin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan shafa sama da watanni 8 ana wani ɗan yaƙi tsakanin Isra'ila da mayaƙan ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon, yanzu ɓangarorin biyu na barazanar tsunduma yaƙi ga dangadan. Amurka da ƙasashen duniya suna fafutuka ganin an kwantar da hankula da kuma fatan ganin an warware rikicin ta hanyar diflomasiya. Har zuwa yanzu ba su iya nasara ba, kuma da yiwuwar lokacin sasantawa ta hanyar siyasa na wucewa. Muddin yaƙi ya ɓarke, Isra'ila za ta fuskanci babban ƙalubale a Lebanon sama da yadda ta fuskanta a hannun ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Shugaban ƙungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah ya gargaɗi Isra'ila a makon da ya wuce cewa ƙungiyarsa na da sabbin makamai da kuma gogewa, sannan ta wallafa wasu hotunan leƙen asiri da aka ɗauko a cikin arewacin Isra'ila waɗanda ke nuna tashar jiragen ruwa ta haifa da wasu wurare masu nisa daga kan iyakar Lebanon da Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta kuma wani ya ji mummunan rauni yayin wani farmaki a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. An kai farmakin ne a Jenin, inda shaidun gani da ido suka bayar da rahoton fashewar wani bam da aka dasa. Sojin Isra'ila sun kuma ce a yau Alhamis sun kai har-har ta sama a garin Khan Yunus da ke kudancin Gaza.
Muhammad Hafiz Baballake nan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar hotanninmu. Wata babbar kotu a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da tube sarakuna 15 da gwamnatin jihar Sokoto ta Ahmad Aliyu ta ba da sanarwar cire su a can baya. Hakan dai ya biyo ne bayan karar da biyu daga cikin sarakunan da aka cire suka gabatar a gabanta suna kalubalantar cire sun da aka yi, wanda kuma suka ce ya saba ka'ida. To sai dai kuma gwamnatin jihar ta bayyana umarnin na kotu a zaman ihu bayan hari. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Sarakunan Tambol da Kebede ne suka garzaya kotu, inda suka shigar da kara gabar kotun wadda mai shari'a Kabiru Ibrahim Ahmad ya jagoranta, da ta bada umarni na dakatar da duk wani abu da ya shafi tube su. Akan haka ne na tuntubi wani masanin lamuran shari'a kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullun, barista alkali Sidi Bello, akan kome wannan yake nufi a idon doka.
Wannan oda ce ta wucin gadi wadda aka cewa kowa shi koma ma inda suke, watan abinda wannan oda ka nuhi kenan ga sadda aka bada wannan oda, to ba za ka koma ce ma sarkin tambuwar tubabben sarki ba, ba za ka koma ce ma sarkin kebe da wannan sarakuna a matsayin tubabbi ba, domin kotu ta dangana ko ta jingine tubewar da an kai musu har sai ta ji korafinsu wanda za su gabatar a cikin wannan shari'a din wanda aka ce ma interlocutory applications ko kuma motion on notice, wato ga lokacin da za a aika musu abokan shari'a su zo su kawo dalilansu ko kuma su karyata ko kuma su hujjantar da abinda sun kai cewa an yi shi bisa ka'ida ko kuma bisa ga shari'a ko bisa matakan da shari'a ta shata na cewa kafin a tube mutum sai an bi su.
To ko ya 'yan ƙasa ke kallon wannan lamari? Barista Sidi Bello yana mai ra'ayin cewa
wannan shi ka nuna cewa demokuraɗiyyar mu ta fara balaga, inda kowane matakan gwamnati da kuma matakan sarautu da wani ɗan ƙasa idan ya ji an yi mishi ba daidai ba yana da ikon kalubalantar abin da an ka mishi ba daidai ba ne. Amma fa mu sani duk wanda ka ɗauka aiki doka ta baka damar ka aje shi aiki domin kai ka biya ne.
Sunana na Shafi'u Ibrahim Shatima Mainiyo. Eh to dama haka muke tsammani daga kotu ai. Abu ne wanda muke gani ana yi wasu rere. Kotu dama an gina ta saboda kai kariyar ra'ayinka ko kuma hakkinka ko kuma rabar hakkin ga an taushe ma sai ka kai domin kotu ta bincika ta ga abin da ake iddai gaskiya ne. In gaskiya ne ita kuma ta kwato ma hakkinka ga wannan.
Na tuntubi babban lauyan gwamnati na jihar Sokoto, barista Nasir Muhammad Benji, akan ko gwamnati na da masaniya akan dokar da aka bayar na dakatar da ita daga cigaba da tube sarakuna. Barista ya ce gwamnati tana da masaniya, sai dai umarnin ya tashi daga aiki da mai an bayar da shi ne ranar 13 ga watan Yuni na wannan shekara, kuma ka'idar irin wannan umarnin sati ɗaya yake yi kafin ya tashi daga aiki.
Dama ita wannan order abin da aka ce akwai abin da aka ce ma emergency, sai akwai wani abu na gaggawa ake ba shi, da kuma ga abun da wanda mafi yawanci yakan lalace wanda ake buƙatar gaggawa a ba shi ta. To kaga wannan babu ma wani gaggawa ciki, amma dai kotu ta bashi ta saboda na ta fahimta wannan kuma wani abu ne daban. To shi ta hitar da ita da suka yi su masu kara ya zama ihu bayan hari, domin ko da suka yi shaida jiya ko shekaran jiya ko suka yi hitar da ita dai ta riga dai ta ɗebe abin da ake nufi da nata ne aka ce mashi FKC dinta babu shi.
Saboda haka dai suna nan tubabbin su na sarakuna.
Suna nan babu abin da ya canza.
Gwamnatin Sokoto dai a kwanan nan ta fuskanci kalubale daga sassa daban-daban akan batun da ya shafi sarakuna. Duk da yake ta fito fili ta musanta yadda jama'a suka fahimci dokar da take yi wa kuskurima ta nadin sarakuna. Sai dai kuma yanzu haka majalisar dokoki a jihar na ci gaba da aiki akan wasu dokoki, ciki har da dokar da ta shafi sauya fasalin hukumar zakka da waƙafi wadda dubban jama'a ke cin moriyarta. Idan aka sauya dokar wannan hukumar ayyukanta za su koma a hannun gwamnati, abinda kuma suka gani zai iya kawo naƙasu ga ayyukanta hukumar zakka da waƙafi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To kamar yadda muka soma kawo muku a shirinmu na rana, shirye-shirye sun kankama na gudanar da muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a babban zaben shekarar nan ta 2024 na nan Amurka, wato shugaba Joe Biden da tsohon shugaban kasa Donald Trump, waɗanda duk suke neman sake zaben su a wa'adin mulki na biyu. Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da Professor Bello Makama, wani mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka, domin jin alƙiblar da za a mai da hankali a muhawarar da kuma irin tasirin da take da shi ga tsarin demokuraɗiyya, musamman a ƙasashen nahiyar Afirka da ba kasafai ake yin irin wannan muhawarar ba.
Na ɗaya dai a tarihance, duk wanda ya samu nasara akan wannan muhawara yawanci da ake yin ta a Amurka ta hanya bici, za ka iya yin abin da ake cewa kai go under the skin na mutum, ko kuma ka tabo lakasa, ka tabo wasu abubuwa da suke personal. Na biyu, za ka iya bin hanyar aiki a gwamnatance da kai a ƙasar kake tunanin saboda waɗannan aikin ya dace a zaɓe ni. Hanyoyin da shugaba Biden zai iya bi ya samu nasara a wannan muhawara da za su tafka da Trump, hanyar da zai iya bi zai iya cewa ai Trump yana da tuhuma-tuhuma da yawa, yana da kamar tuhuma guda hudu. Tuhuma ɗaya ma an same shi da laifi a jihar New York akan count har 34. To zai iya gaya Amurkawa cewa ku Amurkawa ku buɗe idonku, wannan mutumin fa zai iya zama farzina, ga kuma laifukan da ake tuhumarsa da su. Na biyu, January 6, saboda akwai mutane da yawa da suke tunanin dawowar Trump ba za ta kasance alkhairi ba ga nan da nan ƙasa Amurka, saboda mai jiya ta yi ballantana yau. January 6, kowa ya san abin da ya faru a tarihinci a Amurka, ya tsorata masu gudanarwa ta ƙasar da kuma ma 'ya'yan ƙasar. Zai iya kuma taɓo harkokin gwamnati, harkokin gwamnati kamar bill na immigration, wanda yake duk masana sun yi magana akan cewa da an samar da wannan bill ɗin da zai samar da tsaro a boda ta America, da duk wasu abubuwa ba su faru ba akan harkar immigration. Zai iya zancen kan cewa ai mutanen Trump da shi kansa Trump tsatsauran ra'ayinsu ya yi yawa. Sannan kowa ya san magana ta abusha na Amurka magana ce babba. Sannan zai iya taɓa harkar policy na ƙasashen ƙetare. In ka duba shi ma Trump yana da hanyoyi da zai iya bi ya samu nasara a wannan muhawara da za a yi, kamar yadda Bahaushe yake cewa ba faɗa da malam ba daren. In ka duba maganganun da Trump yake ta yi a cikin satin nan kan cancanta Biden kan shugabancin Amurka, kamar ta cewa Biden yana wandarin a taron da aka yi na G7, ya tafi sai da shugabar Italiya ta jawo shi a kan fundraising da aka yi a California, shi ma ya tsaya kamar gunki sai da Obama ya ja shi. Sannan in ka duba harkar immigration ita kanta, yanzu ka duba 'yan Amurka da aka dinga kashewa a kwanakin nan. Sannan in zai iya magana akan foreign policy shi ma harkar ƙasashen waje, na cewa ai lokacin da yayi ba a sami yaƙi ba, ba yanzu in ka duba me yake faruwa a Middle East, me yake faruwa a Ukraine. So kowa yana da hanyoyin da zai bi.
To pro, kana ganin muhawarar 'yan takarar shugaban Amurka na tasiri kan makomar tsarin demokaradiyya a sauran ƙasashen duniya? Kana ganin akwai wani abun koyi ga Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka?
Abin da zan ce a nan shine ba ma koyi ba, ya dace a ce ƙasa kamar Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suna yin irin wannan abu, saboda mulki ne na jama'a, kake nema ko kayi kake son ka ƙara ɗorewa a kansa. Ta wannan hanyar mutane za su iya ganewa cancantarka da fasaharka da ƙwarewarka da kuma manufofinka da ka zo da su za ka yi musu. Yau kuma ku zaɓe ni saboda abinda na yi a jiya, kuma abinda zan muku a gobe.
Farfesa Bello Makama kenan, mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka, a zantawarsu da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari ne akan matsanancin zafin da ya gigita mahajjata a kasar Saudiya a cikin makon da ya gabata, wanda bayanan ma'aikatar lafiyar kasar ta Saudiya ta ce akalla mutum 1,300 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon yanayin matsanancin zafin. Abokiyar aiki Hawwa Umar, wacce ita ma ta amsa kira a bana, ta hada mana rahoto akan wannan lamarin wanda za ku ji wani gutsirinsa.
Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu, da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko ma su yanki jiki su fadi. Babban likitan Alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya daya a sanadiyar zafin,
wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kaita wannan fili. So wannan shine ganganci ne na kin karawa ka kai kanka cikin halaka. Malamai sun yi bayani wannan, saboda haka don Allah har yanzu ba a fita daga Makkah ba, kuma wannan zafin shine ko a Mina ne ko a Makkah ne ko a Haram ne, duka ko ina ne yana nan. So a kiyaye don Allah, rigakafi yafi magani.
Jami'ar labaru ta hukumar Alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta bayyana yadda suka yi ta kokarin agazawa Alhazan da zafin ranar ya galabaitar.
Da muka fita muna zazzagayawa, Allah kadai ya san yawan mutane da muka samu. Wasu sun jikkita sun fadi, wasu mata ne tafiya ma ba sa iya yi sai kuka. Muna neman su, muna komar da su, har mu kanmu muka bata kuma a cikin rana. To kun ga irin wannan, mu kanmu sai mu shiga cikin hatsari. Muna da labarin cewa mutane dewa cikin fararen nan sun fadi sun rasu a dalilin zafin rana. Akwai wadda muka ganta yar bakaci amma ba yar Najeriya ba, ta fadi ana mata irin abin da likitoci suke yi na danne kirjin nan, ana mata la ilaha illallah, ana mata kalmar shahada. To kaga duk wa'annan zafin rana ne, kuma tunda an hana mutane kansu fita kuma basu hannu ba, ai dole Saudi Arabia ta dace kuma ta sa kowa ya zauna a wuri daya.
Akan wannan batu ne a wancan lokacin na tantubi Professor Adamu Idris Tanko, masanin ilimin kimiyyar ƙasa da al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke birnin Kanan Dabo a Najeriya, wanda ya ce ɗumamar yanayi ne babban dalilin wannan matsanancin zafin da aka fuskanta a Saudi Arabia, kamar yadda ake fama da shi a wasu sassan duniyar. Ba cunkoson mutane ba.
Wannan matsanancin zafi da ake samu ake fuskanta a Saudi, gaskiya ba wai yau aka fare shi ba, sai dai kamar yadda muke faɗi kusan duka kowane yanki na duniya cikin 'yan shekarun bayan nan abin ya ta'azzara, ya fi ƙarfin yadda aka saba samu. Cikin 'yan shekarun nan kusan wannan yanki gaba ɗaya wanda za mu iya kira Middle East, yanayin zafinsu ya yi sama. A bana Allah ya sa an yi aikin haji a wannan wata na watan shida, wanda daman lokaci ne da ana samun tsananin zafin rana, musamman wannan yanayi shine wanda rana ke zuwa kamar tsaka daga 12 rana muka mamuna yanki namu na misali na Najeriya, ina bada misali na Najeriya 12 zaka ga rana ta raba. To haka su ma duk yankuna na Middle East kusan irin wannan yanayin muke fuskanta. To musamman kuma abin da ya kara ta'azzara shi shine Saudiya na cikin kamar hamada, desert ne. To a desert zaka ga rana ba shi da wani abin da yake shiga ciki kamar ya dan lullube shi, babu hadari. Kuma a duba kamar garin Saudiya zaka ga ko bishiya gaskiya ba su da yawa kamar yadda zaka dauka. So duk wani abu da zai kawo saukin rana gaskiya babu. To wannan yanayi ne mai zafin gasken gaske, ba kawai a cikin garin Saudiya ba, saboda wai a ce alhazai sun taru, a'a, yanayi ne na kamar yadda ake magana na sauyin yanayi ya ta'azzara shi, kuma duk yankin ne ya shafi duk yanki, sai dai ai da yake a Saudi da yake akwai cincirin da mutane kaga kaman bana. Ana da alhazai, ana ba da kiyashin wajen miliyan 1,800 suka zo aikin haji, kuma yanayin zafi idan aka sa shi a ma'auni na Celsius yakan kai har wajen 52, wanda ko mu a nan arewacin Najeriya gaskiya ba mu cika samun ya kai har 45 ba ma. To amma in ya kai har 52 kaga wannan ya fi ƙarfin yadda za ka iya kwatanta shi ga duka mutumin da yake nan Najeriya ma ya fahimta. To zafi ne mai zafin gasken gaske, kuma in aka samu wannan yanki na yadda rana tana kan a dan adam gaskiya zafi ne wanda ba shi da ba zai iya misaltuwa ba. Sannan kuma da yamma saboda babu hadari za ka ga an sami yanayin ya sanyaya, wanda watakila da dare za ka ji sanyin shi kuma ya wani, domin babu hadari babu wani gajimare da za a sami yanayin da zai dan rufe. To sai ga ranar ta shigo da zafi daddare kuma gaba ɗaya kamar ta ɗauki. To wannan shine yanayin da yake Saudiya, kuma ba garin Saudiya bane kadai, gaskiya yankin ne gaba ɗaya na Middle East.
Shi kuma Dr. Abubakar Adamu Ismail, jagoran tawagar masu kula da lafiyar mahajjatan Najeriya na Bana a hirar shi da Hawwa, ya yi bayanin yadda zafi yake tasiri ga lafiyar ɗan adam da irin matakan da matakan kariya da suka kamata mutum ya dauka.
Shin idan rana ta kai wani mataki ne ma za a iya cewa tana za ta iya cutar da jikin dan adam?
To gaskiya daga inda rana ta nemi 40, shi kanshi jiki zai shaida cewa lallai wannan ranan ba wacce za a zauna a ƙarƙashin ta bane, ba ba ta da dadi, ba kamar hantsi ba. Kin ga jikin dan adam daga 37 zuwa 7 in yayi hau haka, in ka ƙara dugo 3 kenan, to ya kai jiki zai dinga canzawa nan da nan. Kowane dugo ɗaya ka ƙara, jiki yanayin jiki yana canzawa har sai ya kai yadda in har jikin ya koma 40, to na tabbatar miki yanayin jiki na mutsaka abinci, na gudanar da yadda ruwa zai shiga da wasu abubuwa da aka zo daga cikin abincin da aka ci, wanda za a aikata shi a jikin tsoka da sauran bangare na jikin dan adam, ba zai gudana yadda aka saba ba. Numfashi ne a ajijiyoyin jini, akwai yadda suke yi idan an samu zafi, ko roba ce in ta sha zafi za ga ta tale, sai yamma ta yi sai kiga tana saki ruwa. To dan saboda haka shi ma jiki kusan kamar haka yake, in ya sha rana sai kiga duk jijiyoyin jini za su yi kumbura. To in suka kumburan nan, in ruwan da yake jikinka misali jininka 5.6 ne, to in Allah yadda in ka sha ranan nan ko ba kai zufa ba, ruwan sai ya zama jinin naka ya koma watakila kaman ko lita 4, kaga ka ragu da lita 1 da wani abu. To in ka soma kuma zufa, sai shi kuma sai ya ƙara ƙasa. In ya zufan nan ya janya lita 1 ko lita 1.5, to haka sai kaga yayi ƙasa yadda ba yadda za a yi ya zama daidai da rayuwar ɗan adam, sai a faɗi a shiga a rasa hankali ya gushe, sannan kuma watakila har a shiga koma, daga nan kuma sai mutuwa. Allah ya kiyaye.
To mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya bamu aron rai, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Hawwa Umar da Baba Yakubu Makeri da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5, haka kuma a kowane lokaci ana iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Lokaci yayi da za mu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi, kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, muna son jin ra'ayoyinku kan wannan muhawara ta 'yan takarar shugaban kasar Amurka da kuma irin tasiri ko kuma muhimmancin taga demokradiyya a kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Lambar da za a kira mu ita ce 202-980-6850. Wato 500 kenan, ba 550 ba, 500. Kada mun tafa a so mu saka alamar tarawa da ɗaya kafin a saka lambar. Wato lambar kamar da nace 202-980-6850. Amma fa sai an sa alamar tarawa an kuma ƙara ɗaya kafin a saka wannan lamba ɗin. To kamar dai kullun a haruwa yau dai mun soma ne a jihar Nasarawa. Wake kallayi daga jihar Nasarawa? Na Nasarawa kana tare da mu? To ina ga da alama na Nasarawa layin naka bai samu shiga ba. 202-980-6850 ita ce lambar da za a kira mu. Mai a bada gudunmuwa kan wato kamar yadda muka bayyana muku irin wannan muhawara ta 'yan takarar shugaban kasa, inda dukkan 'yan takara za su zo domin su bayyana wa jama'a irin shirye-shirye da kuma tsare-tsaren da suke da su. Ba kasafai kakan sami irin wannan a kasashenmu na Afirka ba. Shin ya kuke ganin ya kamata a fito da wannan shin ko irin wannan zai iya yin tasiri ko wani alfanu ga demokradiyyar kasashenmu? Wannan shine za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Muna tare da wani kallayi ne. Wake kallayi? To ina ganin line nashi dai yau kila da alama akwai dan tangarda ta na'urori. To kamar yadda muka bayyana dai, to muna da wani kallayi daga jihar Yobe. Wake kallayi daga Yobe? Hello, wake kallayi daga Yobe?
Niger.
Eh, daga Niger. Okay, to wake magana menene kuma ra'ayi a gurguje saboda lokaci? Cigaba, mun ji a gurguje lokaci ya tafi.
To hakikanin gaskiya mu dai demokuraɗiyya ba abin ta haro muna a Najeriya, sai tashin hankali da kashe-kashe da sauransu. Saboda haka mu gaskiya demokuraɗiyya dai ba ta dace da mu ba. Watan mu dai ya kasance Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi.
To muna
ke fata kenan, amma demokuraɗiyya kwata-kwata ba ta yi mana ba a Najeriya.
To muna maganan wannan muhawara da ake yi kamar irin wadda za a yi yau tsakanin Donald Trump da kuma shugaba Biden. Muka ce ya kamata a riƙa yin irin su ƙasashenmu, kuma wani tasiri za su iya yi?
Gaskiya bai wahala ƙasashenmu tsakani da Allah, saboda su can demokuraɗiyya sun riga sun san kanta, sun sai da su sarrafa ta. Amma mu nan ma ba mu san halin da aka dosa ba a yanayin mulki irin na demokuraɗiyya gaskiya.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je saboda karancin lokaci da kuma matsalar da muka samu ta na'ura kiran karshe a Niger. Wake kallayi a Niger? Muna da wani a kan Niger. Wake kallayi daga Niger? To masu saurare, ina ga saboda karancin lokaci iya abin da zamu iya dauka kenan, saboda lokacin da aka diba wa shirin ya riga ya kare. Saboda haka bari mu je ga labarai a takaice inda dan sauran lokaci.
Masu zanga-zanga sun sake koma kan tituna a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a yau Alhamis. Suna masu cewa ba sa tunanin maganar da shugaban kasar William Ruto ya yi na dakatar da kudurin doka haraji da ba amince da shi ba ta gaske ce.
To hafi, saboda karancin lokaci nan za mu dakatar da kai. A masu rare nan za mu yi sallama da ku, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Hafiz Muhammad Hafiz Baballe, sai kuma Baba Yakubu Makeri da ya shirya sauti ya kuma shirya mana shirin gaba ɗaya, da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.